sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na hantsin yau Juma'a 20 ga watan Oktoban 2023. Bayan mun kawo muku labaran duniya, za a ji halin da ake ciki game da diyar dan majalisar jihar Borno da aka yi wa gisar gilla a cikin gidanta. Sannan za a ji yadda kasar Kamaru take kokarin shawo kan matsalar rashin wadataccen abinci. Muna kuma dauke da wani rahoto akan wani taron baje kolin fasahohi da aka yi a kasar Habasha a karan farko. A yau shirin yanayi da muhalli, za mu kawo muku maimaitin shirin na makon jiya, wanda ya raja'a akan matsalolin da sauyin yanayi ya haifar a wasu sassan kasar Kamaru da Niger da kuma abubuwan da ke haifar da wannan matsalolin. Amma dai yanzu ga Hafiz da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Da daren jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabi na biyu daga muhimmin ofishinsa ko Oval Office a tsohon wa'adin mulkinsa, don ya nuna dalilinsa na goyon bayan Isra'ila da Ukraine a wani lokaci na yaƙi. Ya ce goyon bayan yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Jawabin dai wata dama ce ga Biden ya nuna cewa wajibi ne Amurka ta taimaka a wurare biyu, da kuma neman 'yan majalisar dokoki da samar da kuɗi don yin hakan. Gwamnatin ƙasar na shirin neman biliyoyin daloli game da ƙarin taimakon soji ga Isra'ila da Ukraine. Biden ya kuma buƙaci ƙarin kuɗaɗe don tsaron Taiwan da kula da harkokin bakin hauri a iyakar kudancin ƙasar da Mexico. Jiya Alhamis, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin ƙasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin Gaza, duk da cewa jiragen yakinta sun ƙaddamar da sabbin hare-hare ta sama kan yankin da Hamas ke da iko da shi. Gallant ya gana da sojojin Isra'ila da ke kan iyakar Gaza, inda ya gaya sojojin su shirya a ɗora ɗamara, amma bai bayyana lokacin da umarnin mamayar zai zo ba. Isra'ila ta jibge dakaru 300 ko ma fiye da haka akan iyakar ƙasar, biyo bayan wani harin bazata da ƙungiyar Hamas ta ƙetara kan iyaka ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya kashe mutane 1,400, yawancinsu fararen hula. Jim kaɗan bayan sanarwar ta Gallant, Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fitar da wani faifan bidiyo nashi na kansa tare da sojoji kusa da kan iyaka, yana mai alkawarin samun nasara. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ruwan Amurka sun kakkaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da aka cillo daga ƙasar Yemen, waɗanda watakila an auna ne kan Isra'ila. A jiya Alhamis ne dai jirgin ruwan USS Kani da ke aiki a arewacin tekun Bahar Maliya ya kakkaɓo makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuƙan. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, General Pat Ryder, ya ce dakarun Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran ne suka harba makamai masu linzamin da jirage marasa matuƙa, kuma ana kyautata zaton an harba su ne zuwa Isra'ila.
This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East.
Wannan mataki ya kasance nuni ne na makamin tara sararin samaniya, makami mai linzami da muka gina a gabas da tsakiya, sannan a shirye muke mu yi amfani da shi a duk lokacin da ya dace don kare abokanan hulɗanmu da muradunmu a wannan muhimmin yanki. Kafafen yaɗa labaran Isra'ila sun rawaito jami'ai a wurin suna cewa da alama makami mai linzamin da jirage marasa matuƙa daga Yemen suka auna Isra'ila.
Hafiz sai sake shigowa domin kawo mana sauran labaran duniyar, amma kafin nan ga rahotonmu na farko. A yanzu dai rahotanni daga jihar Borno a Najeriya na nuni da cewa wasu mutane shida sun shiga komar hukumomin tsaro sakamakon mutuwar wata mata da ta gamu da ajalinta a daren ranar Laraba, wacce aka yi wa kisar gilla a cikin gidanta. Daga Maiduguri, Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
Yanzu aka rahotanni da ke fitowa daga jihar Borno na nuna cewa an dafke mutane shida sakamakon mutum wata mata da aka kashe a shekaran jiya sakamakon yankan rago da aka yi mata. Wannan mata dai da aka ce ta game da ajalinta a shekaran jiya da dare, misalin karfe 7:30 na dare, bayan mai gidan nata ya fita sallan isha, yayin da wasu da ba san kusuwa ne ne ba suka zo suka daba mata wuka kuma suka yi mata yankan rago wanda ya sanadiyar mutuwanta har lahira. Duk da cewa rundunar yan sandan jihar Borno har ga wannan lokaci game da waɗannan mutane guda shida da aka kame, ciki har da mai gidan nata da ake zargi da kisan wannan mata. Sai dai wannan mata da aka ce mahaifinta na majalisar dokokin jihar Borno ne, mai wakiltar mazaɓan gala wanda aka fi sani da Honorable Bukar Abacha. Kuma wannan lamari ne bisa rahotanni da ke fitowa ya faru ne a wata anguwa da ake kira gidan Dambe, wanda daga bisani ake wannan mata zuwa asibitin koyarwa da ke jami'ar Maiduguri, yayin da asibitin koyarwar ta tabbatar da mutuwar wannan mata. Kamar da rahotanni ke nuni da cewa ana nan ana zurfin bincike akan waɗannan mutane guda shida da yanzu hakan ke zira hannun yan sandan, yayin da wasu rahotanni ke cewa an sako wasu daga cikinsu. Duk da cewa rundunar yan sandan karshe ofan ba gaba da wannan kisan kai, to koya mutanen jihar Borno ke kallon irin wannan lamari ganin cewa wannan ba su ne na kisan kai, amma a ce an dubi kwana uku rundunar yan sandan ba ta ce komai ba.
A gaskiya matsalolin security yanda suke faruwa a cikin garin Maiduguri abu ne wanda yake jan hankalin mutane sosai. Ya kamata a ce gwamnati ta dauki mataki sosai ko kwaran mataki wanda mutane za su samu kwanciyar hankali. Dan shanin security shine wanda mutane za su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Wannan al'amarin da yake faruwa a cikin jihar garinmu nan, muna wa Allah godiya ya kawo mana sauki, muna roƙon Allah ya kawo mana sauki, kuma shugabanninmu manya-manya muna roƙon su su tashi su tsaya su mai da hankali akan wannan al'amarin da yake faruwa. Amma muna da karancin shugabannin jami'an tsaro, su yi kokari don Allah su kara mana jami'an tsaro, mu samu tsaro. Tsaro shine yana ɗaya daga cikin abinda zai kawo mana zaman lafiya a cikin kasar mu.
Eh to, da yake ai jami'in tsaro ai shine gwamnati ai. Ba zai taba yiwa ba a ce yau jami'in tsaro zai fita.
A yan kwanakin nan dai akwai rahotannin da ke nuna da cewa ana da samun karuwar matsaloli daban-daban a nan da can, musamman ma abinda ya tangaci harkokin tsaro a jihar Borno. Duk da cewa hukumomi na cewa suna iya nasu kokari da ganin cewa sun dakile irin wannan matsala. Haruna Dauda biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikatar lafiya ta Burkina Faso ta sanar da bala'an annobar cutar zazzabin dengue a daidai lokacin da aka samu barkewar cutar mafi muni cikin shekaru. Fiye da mutane 200 ne suka mutu, sannan sabbin masu kamuwa da cutar na karuwa sosai. An samu mutane 50,478 da ake zargin sun kamu, da 214 da suka mutu daga cutar da sauro ke haddasawa a wannan shekara, a cewar ma'aikatar a cikin wata sanarwa da tabbatar a ranar Laraba. Galibi a cikin manyan birane irin su Wagadugu, babban birnin kasar, da Bobo Dioulasso. Sanarwar ta ce kimanin kashi 20 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar da kuma mace-macen an same su ne a makon da ya wuce. Cutar dengue tana kashe kimanin mutane 20,000 a duniya kowace shekara. Yawan cutar ya ƙaru sau 8 tun daga shekara ta 2000. Saboda sauyin yanayi, ƙaruwar ƙaurar jama'a da kuma yawan maida garuruwa birane. Hukumar lafiya ta duniya a wannan watan ta yi gargaɗin cewa cutar za ta zama babbar barazana a wasu sassan Afirka, yayin da yanayin zafi ke haifar da yanayin da sauro masu ɗauke da cutar ke iya yaɗuwa. A wani irin hukunci da ba a saba gani ba, wata kotun tarayya a Pakistan ta haramta hukumomi a jiya Alhamis kama tsohon Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif da aka samu da laifi bayan ya koma ƙasar a ƙarshen mako mai zuwa. Bayan shafa shekaru 4 yana gudun hijira, alkalan kotun biyu sun amince da ɗaukaka ƙarar Sharif na neman belinsa har sai ya bayyana a gaban babbar kotun Islamabad a ranar 24 ga watan Oktoba, kamar yadda lauyoyinsa suka shaidawa manema labarai a babban birnin ƙasar Pakistan. Hukuncin ya ce a halin da ake ciki ba za a kama shi ba idan ya isa Pakistan har sai ya miƙa wuya a gaban wannan kotun. Hukuncin ya share hanya ga tsohon Prime Minister kasar sau uku komawa kasa a ranar Asabar, inda jam'iyyarsa ta Pakistan Muslim League Nawaz ta ce zai yi jawabi a wani gangamin dawowa gida a garinsu Lahore da ke gabashin kasar a wannan rana. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Jim Jordan ya gaya wa abokan aikinsa na GOP cewa har yanzu yana takarar kakakin majalisar wakilan Amurka, inda ya ki janyewa daga takarar, amma ya ce zai goyi bayan kakakin majalisar na wucin gadi na wasu watanni har zuwa watan Janairu, yayin da zai ci gaba da neman goyon baya na samun galabar iko da gudumar majalisa. Duk da haka, da alamar babu wani shiri da zai iya yiwuwa a halin yanzu bayan da Jordan ya gaza sau biyu a zaben, kuma nan take ba a shirya kada ƙuri'a a zagaye na uku ba. Jordan ya isar da sakon nasa ne a jiya Alhamis a wata ganawar sirri da 'yan jam'iyyar Republican suka yi a Capitol. A cewar 'yan jam'iyyar Republican da suke da masaniya kan taron tare da neman a sake sunansu.
Abida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Kamaru. Rikicin Rasha da Ukraine na ƙara jefa ƙasashen nahiyar Afirka cikin mawuyacin hali sakamakon rashin kayan masarufi da aka saba shigo da su daga Ukraine, musamman ma kayan abinci. Lamarin da ya sa ƙasar Kamaru ta yunƙuro domin cike wannan gurbi, inda ta samar da gonar noma alkama a Wasande. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Rabiu da ci gaban labarin.
Yanayin sanyi da yawan ruwan sama a wannan yanki ya sanya shi a matsayin uwa ba da mama. Fiye da haka, yankin ya kasance tankar. Wata dama ce ta magance matsalar wadatar abinci, a saboda haka a koda yaushe kwandon uwar gida ke cike da doyar mbe ko kuma rogon faro edewo. Za mu iya cewa yankin Adamawa na da wato karfin daukan nauyin bukatun abinci na kasar baki daya, duban yanda duk abin da aka shuka wannan yankin zai fito kuma zai albarka sosai. Haka zalika kuma mutane na iya kokarinsu samar da abinci a wadace. A daidai lokacin da ake faman bunƙasa noman alkama, yankin na ɗaukar matakan magance matsalar abinci. In aka dubi babban gonan Wasande, za a fahimci cewa bukatun da ƙasar take da shi a game da alkama baki ɗaya za a iya samar da shi a cikin wannan gonan. Duk da matsalar kiyaye waɗannan kayayyakin da ake sarrafawa a Adamawa, an baje kolin amfanin gona a fili a tawagar aikin gona da raya karkara. Cimma manufofin shine burin da aka sa a gaba. Hamman da wai ne wakili.
Gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta domin taimaka ma wato manoma da makiyaya ta yanda za a wadata abinci a yankin Adamawa baki ɗaya, hamma wanda za a watsa a cikin ƙasar baki ɗaya.
A lokacin kamfen koko na shekarar 2019 zuwa 2020, ofishin kokon ya ayyana yankin Adamawa a matsayin wani muhimmin yanki na samar da koko, sanarwa da dayawa ke fata. A shekarar 1975 ƙasar ta cimma wannan burin, yanda ta yi nasarar gamsar da kashi 99 cikin 100 na bukatun abincin al'ummanta. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundare, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu daga Kamaru, kuma za mu nufi Habasha. Wani taron masana fasaha, kirkira da masana'antu ya bayyana arzikin fikirar da Allah ya yi wa wasu mahalarta taron da aka gudanar a ƙasar Habasha a makon da ya gabata. Ana sa ran cewa za a ci gaba da shirya irin wannan taro a duk shekara bayan wannan taron da ya kasance na farko, wanda ya samu halartar ƙwararru da masana kirkira daga sassan duniya. Ga fasarar rahoton Maya Misikiru. Taron baje kolin fasahohi na ƙasar Habasha karin farko wani aikin haɗin gwiwa ne na ma'aikatar ayyuka da fasaha da sauran abokan hulɗa, inda aka haɗo masu gabatar da ƙasidu da masu baje kolin fasahohi daga sassan duniya a birnin Addis Ababa, inda suka tattauna a game da sabbin fasahohi, kirkire-kirkire da kasuwanci. A jawabinsa a wurin taron, karamin ministan ayyukan Ethiopia Nigusu Tillahun ya jaddada mahimmancin gwamnati wajen samar da damarmakin samar da ayyukan yi a kasashe.
Da munakau ba entrepreneurship.
Sanin kowa ne rawar da gwamnati take taka wajen samar da yanayin kasuwanci shine tabbatar da yanayin da za a iya gudanar da kasuwanci mai inganci da kuma hada kan dukkan masu ruwa da tsaki a wannan harka.
Taron wanda aka gudanar tsakanin ranar 12 da 13 ga watan Oktoba ya samu halarcin masu gabatar da kasidu 150 daga fannoni daban-daban, kama daga fannin fasahar zamani, kiwon lafiya da kuma fannin ayyukan noma. Feren Sehaye ita ce shugabar Chaka Origins, wani kamfani da ke samar da sinadarin halitta a marayar halittu. Ta ce tattalin yankunan ƙasa na da matukar mahimmanci ga irin aikin da suke yi a Habasha. Ta ce aikin da suke yi tare da ƙananan manoma yana da mahimmanci.
It makes sense to work with them on more efficiently utilizing their space instead of, you know, engaging in like land clearing.
Aiki tare da su yana da ma'ana, sannan yana ba mu dama mu alkinta filin su. Sabanin mu yanki fili ko kuma mu daga mutane ko matsugunan su. Saboda haka babu shakka aiki tare da manoman yana tasiri. Sannan kuma ƙananan tarukan da aka gudanar a yayin babban taron wuni biyun ya mai da hankali akan rawar da fasahar AI zai iya takawa a fannin ayyukan noma da kuma noman zamani a Habasha. Abrahame Andreas shine shugaban Leeds Lansha, kamfanin da ke samar wa manoma fasahohin digital. Ya ce bai wa manoma damar amfani da fasahohin zamani yana ba su kwarin gwiwar rungumar fasahar da ta dace da irin ayyukan su. Lansha ya ba da shawarwari kan yanayi da maganin kwari, kayayyakin aikin gona da kuma abubuwan da za su iya maye gurbin kayayyakin aikin gona.
Muna fassara shi zuwa harsunan uwa, sannan kuma mu sanya su cikin harsunan da manoma za su fahimta cikin sauki, ta yadda bayanan za su taimaka musu a matakan da suke dauka. Muna aiki sakonnin nan ta waya ko kuma cikin sauti.
Yayin da Lansha yake mai da hankali akan ƙananan manoma, akwai masu sabbin kamfanoni da suka halarci taron waɗanda hankalinsu yake kan manyan manoman Habasha. Semenge Tadise shine shugaban Armada Agritech, ya ce aiki tare da manyan manoma zai kawo gagarumin canji.
Idan kana so ka nuna irin ci gaban da ka samu, akwai gagarumar damar inganta al'amuran manyan manoma su kuma fahimci hakan duk da cewa suna da kalubalen wadataccen kuɗi.
Fassarar rahoton Mayami Sikir kenan na karanto. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan wakar.
Yeah.
yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Sauyin yanayi wani al'amari ne da yake tasiri a bangarorin rayuwa daban-daban, kama daga yanayin dumamar yanayin zafin muhalli, tsarin saukar ruwan sama, haurawar teku da dai sauransu. Baya ga haka, masana sun alakanta waɗannan sauye-sauye da ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa don inganta rayuwa, kama daga kafa masana'antu, noma abinci, samar da hanyoyi, makamashi da kuma sare dazuzzuka, kamar yadda masanin al'amuran sauyin yanayi a Kamaru Malam Awwal ya shaidawa abokin aiki Muhammad Rabiu Ɗanba cewa
a cikin dalilan mun kasa shi kuma gaba yana da kananan dalilai kaman haka: samar da makamashi, wato akwai mutane da suke daukan itatuna su zo su kona har su yi su gawayi, wannan yana ka sanjin yanayi. Sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi na yau da kullum, wato kaman su izin a ce yau injin kera mota, shi yasa yanzu a Turai aksari ake so komai da electricity yake aiki. Inji yana haddasa sanjin yanayi ba na wasa ba. To yanke itatuna a kananan dalilai shi ma yana sanjin yanayi, don itatuna abu inda itatuna yake da yawa, masana sanjin yanayi suka ce yana jan ruwan sama. To idan ka yayyanke itatuna, to inda aka san sha'anin amfanin itatuna ma ana kiran shi la lutte contre le désertification, wato shi azo ana shuka itatuna shi yana koran desert. Inda aka shuka itatuna desert na matsawa baya, in an shuka itatuna desert na matsawa baya. To ku a desert ana shuka itatuna domin desert ya matsa baya, ku kuma ku zo kuna yanke itatuna kuna matso da desert.
Wasu sassan Nijar a wannan shekara suna fama da matsalar fari, lamarin da ya janyo karancin abinci a wannan yankuna, kamar yadda makimakin da'irar da koya a Nijar ya shaidawa abokin aiki Mansur Sani.
Lalle wannan hakika ne, mun samu karamcin saukar ruwan sama a wannan karkara tamu, wuri da yawa ruwa ba su isa ba, shi yasa abinci abin da ya shafi hatsi, dawa, gujiya da wake da ciyar dabbobin kromos suka bushe a halin da ake ciki. Na gaugawan da za a ɗauka shi ne za a ci gaba da sai da mutane abinci da rahusa don a samu a karyar da tsada abinci.
Malam Adamu Mai Saje manomi ne a yankin Gondare a ƙasar Kamaru, ya yi wa abokin aiki Muhammad Rabiu Ɗanba bayani a game da yadda sauyin yanayi yake tasiri a harkokin noma a bana.
Sanjin yanayi kaga kamar mu nan mutan Gondare da can ba mu san shi ba, kaga noma a gwajenmu nan lokaci biyu muke amfani da shi. A lokaci biyun nan a lokacin da in aka shiga rani muke amfani da ruwan kogi ko kuma ruwan tafkin da muke tsayarwa, kaga muna wannan wahalan mu ja abin pompi da wanne-wanne. To yanzu da sanjin yanayi ya zo kuma kaga akwai wani hatsin da muke shuka shi kuma shi kaka ta buso muke shuka. Yanzu mun shuka, sanjin yanayi ya zo ya fara fidda kai shi kuma asalin wannan hatsin bai son ruwa. Ruwan ya zo ya taba shi dai ya lalace gaba daya. Masara hakan tafiyan da muke tafiya da shi yanzu, shi ma in ya fara tsira ne aka fara rana shi kaga ya so maja. In sanjin yanayin ya zo ruwan yayi masa yawa kuma wanda ya fara fitan bai je maka amfani ba, shi fara lalacewa. Gashi dai ya fara gindinsa ya fara ja, kowane irin taki ka zuba masa kuma bai zai sake kama ba, don tun cikin jijiyan in ya mutu. Muje kuma kaman abin da ya gano ma fondateur, shi asalin shi gashi dai muna shuka shi a raba ne, to amma shi ma ruwan yayi masa yawa, banan nan da muka shuka shi ruwan yayi masa yawa, duk hakan ne ya lalace. Irin ka aje shi a wuri da ba shi kaje ka dasa ba, inda sanye masa yawa dai ya fara tsira, mu dauka mu je mu tona wuri mu sassaka shi ya kama. To sanjin yanayi ya kawo banan nan duk wayannan abubuwan in ya lalace bai kama ba.
Shi kuma Malam Iliyasu masanin harkokin sauyin yanayi ya yi karin haske a game da muhimmancin tsirrai da itatuwa.
Yanayin canjin yanayi, abin da yake kawo canjin yanayi ya kawo zafin gari ko zafin jiha gaba daya, rishin albarkatun daji abinda duk yanayin da ya zama cewar ba kuma irin bishiyoyi manya da ƙanana, to dole sai a samu canjin yanayi a wajen mai zafi wanda zai kawo zafi a gari, ya kawo zafi a gurare daban-daban inda ba za a samu kwanciyar hankali ba. Amma duk inda ya zama cewar akwai yanayi mai daɗi a wajen, to akwai bishiyoyi manya, akwai ƙananan bishiyoyi. Ƙananan bishiyoyi za su ba ɗan adam kariya mai kyau ta lafiyar jikinsa, manyan bishiyoyi kuma za su ba ɗan adam kariya ta zafi. Zafi ba zai kiɗima jama'a har a riƙa barin guri zuwa wani gurin da neman sanyi ba. Canjin yanayi kenan. Duk inda ya zama cewar akwai bishiyoyi manya, akwai ƙanana, to ba a canjin yanayi mai zafi a wajen, sai dai a yi mai sanyi kuma mai daɗi. Don haka idan ana so a yi rayuwa mai kyau mai daɗi, sai a dasa bishiyoyi manya da ƙanana. Manya su zama koda ba a duka unguwa ba, ya zama duk irin kilomita ɗaya biyu akwai bishiyoyi masu girma wanda za su kare iska. In sun kare iska mai zafi, su kuma su kawo mai sanyi ma jama'a. Bishiyoyi su suke kawo canjin yanayi mai sanyi, ya dada da gari, ya dada da unguwa. In akwai bishiyoyi a cikin unguwa, to ba a yanayi mai zafi, sai dai a yi mai sanyi.
Mai sauraro, a nan za mu da sa'aya, amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ara mana rai, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Muhammad Sani da Muhammad Rabiu Damba, da kuma ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai Solomon Abu ɗaya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Masu sauraro, kafin mu naɗe tabarmar shirin, ga taƙaitaccen labaran duniyar.
Da daren jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabi na biyu daga muhimmin ofishinsa ko Oval Office a tsohon wa'adin mulkinsa, don ya nuna dalilinsa na goyon bayan Isra'ila da Ukraine a wani lokaci na yaƙi. Ya ce goyon bayan yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Jawabin dai wata dama ce ga Biden ya nuna cewa wajibi ne Amurka ta taimaka a wurare biyu, da kuma neman 'yan majalisar dokoki da samar da kuɗi don yin hakan. Jiya Alhamis, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin ƙasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin Gaza, duk da cewa jiragen yakinta sun ƙaddamar da sabbin hare-hare ta sama kan yankin da Hamas ke da iko da shi. Gallant ya gana da sojojin Isra'ila da ke kan iyakar Gaza, inda ya gaya sojojin su shirya a ɗora ɗamara, amma bai bayyana lokacin da umarnin mamayar zai zo ba. Sojojin ruwan Amurka sun kakkaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da aka cillo daga ƙasar Yemen, waɗanda watakila an auna ne kan Isra'ila. A jiya Alhamis ne dai jirgin ruwan USS Kani da ke aiki a arewacin tekun Bahar Maliya ya kakkaɓo makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuƙan. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, General Pat Ryder, ya ce dakarun hutu na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran ne suka harba makamai masu linzamin da jirage marasa matuƙa, kuma ana kyautata zaton an harba su ne zuwa Isra'ila. Ma'aikatar lafiya ta Burkina Faso ta sanar da bala annobar cutar zazzabin dengue a daidai lokacin da aka samu ɓarkewar cutar mafi muni cikin shekaru. Fiye da mutane 200 ne suka mutu, sannan sabbin masu kamuwa da cutar na ƙaruwa sosai. An samu mutane 50,478 da ake zargin sun kamu, da 214 da suka mutu daga cutar. Sauro ke haddasawa a wannan shekara.
Masu sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu na Juma'ar yau, 20 ga watan Oktoba 2023. Da izinin Allah, zuwa can an jima da la'asariyarku za ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu, da kuma wanda ya kula mana da na'ura, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.